Sanarwar da hukumomin CNSP suka bayar na cewa kudaden wannan gidauniya ta Fund de Solidarite za a yi amfani da su a wani bangare na ayyukan horar da jami'an tsaron da ke fagen daga a yakin da kasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Haka kuma za a dauki ɗawainiyar 'yan gudun hijirar cikin gida a sansanonin su har zuwa lokacin mayar da su gida ta hanyar wannan gidauniya. Wani dan siyasa Habibu Kane Kadaure ya ce matakin gwamnatin abin ayaba ne.
Dole ne 'yan kasa sai sun kama. Saboda kasanmu tana cikin takunkumi wanda yau dai a matsayin da ake babu wata ƙasa ta duniya wadda take cikin irin waɗannan wahaloli, babu wata ƙasa ta duniya wadda aka takurama bisa kan tattalin arzikinta, bisa kan rayuwar talaka kamar ƙasar Niger. So di yawa ma ana girka irin waɗannan abubuwa wanda 'yan ƙasa za su hiddo dukiyarsu su bada dan ganin cewa an tallafa ma jama'a, an tallafa ma kasa, amma wasu kuma sai ga su yi rubuta ciki da baba kire da dukiyar nan ta talakawa. To antuka mu muna jan hankalin shugabannin CNSP, duk wani wanda za ya sa hannu cikin kulawa da wannan dukiya ya zamanto ya yi shi tsakani da Allah, kuma a sa ido bisa kan abubuwan da suke yi, saboda inda aka nuha akai.
Kudaden gidauniyar za a same su ne ta hanyar zaftare wani abu daga kudaden man fetur da wani kason da za a fitar daga harajin da kamfanonin waya ke zubawa a hukumar kula da wannan fanni, inji sanarwar wacce ta kara da cewa za a rika cire $2 wato tamma 10 na sefa a kowane tikitin shiga motocin haya, yayin da za a zaftare jika guda daga kudaden tikitin jirgin sama. Kamar yadda za a fara zaftare $2 a kowane kira na wayar telefon da izinin mai kira, sai dai wani dan kasa Abba Habibu na ganin tsarin na bukatar gyara.
Shi matahi shine zai biya, ko kuma a shi kamfanin da yake gudanar da shigila shine zai biya? To sai muke samun raɗaɗin cewa daga $2 an kai $20. Shin ita gwamnatin ita ce ta zamna da su ta ce musu su dinga amsar $20, ko kuma su ne suke amsar $20? Wannan ya kamata a bincike shi. Sannan an ce gidajen wayan ga talho-talho wayanda muke da su, su ma an ce duk kira kai za a iya hidda ma $2, amma inda son ka ta kakane za a iya yin wannan abu.
La'akari da yadda tasirin takunkumin kungiyar sai dawo ya bayyana a fili a galibin harkokin jama'ar Niger na yau da kullun, yasa wani dan siyasa Shaib Muhammad ke mamakin matakin kafa wannan gidauniya a daidai lokacin da 'yan kasa ke dandana kuda.
Yo, kai hukuma, kai gwamnati, kace kai gwamnati ne zaka nemi taimako gurin talaka? Haba, wannan abun hankali bai daukan shi. Abin da muke su suna ma Allah su gusa, su ba mutane waje a ci gaba da tahiyal. Yanzu makasanta ta gayyare, babu komi a kasar. Abun inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un.
Kashi 40 daga cikin 100 na kasafin kudaden shekara-shekara abu ne da ke shiga aljihun gwamnatin Nijar daga tallafin kasashe aminai da kungiyoyin kasa da kasa. Ganin yadda abokan hulɗa suka janye jiki bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga Karaga, yasa a farkon makon jiya majalisar soja ta CNSP da gwamnatin rikon kwarya suka yanke shawarar zaftare $1 billion na sefa daga kasafin shekarar 2023, matakin da kai tsaye ke zama silar soke ayyuka da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.